الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Banyak yang tua mahal calonnya majelisi aku mohon dan dapat lakina anur wala iki bapak bunyi negara yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yau menarana hadis وليس في رانك عشرين دن يقول قولا شعبان شكرا تقول ليا تتبير قدوم تعليم تقول تجرى من تخلى صلى الله عليه وسلم تتبقى سوى مدينة وما يريد ديدا رانك عشرين دن يقول قولا شعبان شيني وتنقوكم شكرا تجبوا فيو لعشرين فيو ميلادية كما يدعى كما تبني كما تبني على الباركة هل شيء ذاني مثلا هي أكام رأيون ماذا باركة أشتوى شب أزمي سوى فرقوا يا جماعة المسلم سوى ماذا باركة idan an ce baka bata ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sune kashin farko kashi na biyu sune almajiransu wanda ake cewa da su tabi'ai kashi na biyu sune tabi'ul tabi'in watan almajiran almajiran muhammadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to su suna faɗa cewa ce tabawul akbar kuma za ka iya shiga watan za ka iya cewa rukuni har guda uku daga kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za su shiga cikin mazhabata wanda izo bayansu su ne ake cewa da su khalaf to amma na ga wani bayani da Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen ɗaya daga cikin manyan malamai a wannan zamani kuma waɗanda suka san tarihi suka san حديث من قال لك الله عليه وسلم كما سنة القرية وعندما سنة القرآن من الجرمة وكما يعد الله رمشي ويأتي إذا مكتشي ماذا بعتها دول إكي كان حنير سواء سنة كشي أكو تنسى يأتي كوي تئرين يدر كيرا يوسف kuma ita ba a kan mazhabinsu da tsarin shi ma za a iya cewa shi magabaci kun ga za mu ce wannan kamar siffa ce duk wanda ya fahimci da wannan hukumu zai iya shiga ciki amma duk lokacin da ka ji an ce magabata na farko ana nufin sahabbai almajiran 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 waɗannan su ne ake cewa da su magabata to su magabata abinda ya sa malamai suke kallon rayuwarsu saboda rayuwarsu ta zama kamar madubi kuma waɗannan mutanen su ne suke da tantance daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum waɗannan su ne ake cewa da zamaninsu alqurunul mufaddala kuma suna da cikin mutanen da Allah ya musu muwafaka irin su suna da addini da gurdewa da zarewa da take samu wasu wanda suka zo bayan su su mafi yawancin su Allah ya kare su wasu ne ba saboda sun yi kusa da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gwargwadon yadda mutum ya kusanci zamanin manzon Allah gwargwadon yadda za ka ga ya yi nisa da fadawa cikin fitina ta addini ko fitina ta rayuwa ta duniya to abinda isa ake kallon rayuwarsu kamar yadda na faɗa saboda su ne mudubi in mun ce mudubi shi mudubi ina daga cikin ala wacce ba ta rufa kowa a ciki inda mudubi ba zaki yake ba to ba zai rufa wanda ya kalle shi a ciki ba in kana son ka ga yanayin yadda Allah ya halicce ka to ka duba iska ka a cikin mudubi shi sa aka samu wani asari wanda yake cewa al-mu'min mir'atu akhihi mummuni kamar mudubin dan uwansa ne abinda ake nufi da wannan maganar shine in ya ga kai ba zai ba zai gyara maka ba zai bakka a yanayi wanda zai fara halaka ba har ka gaba da fushin ubangiji to za ku ga shi mudubi duk lokacin da ka kalle shi inda wani abu a fuskar ka ko a jikinka zai gwada maka sai kai kokarin ka gyara shi sa za ku ga a zamanance yanzu duk inda aka yi wani gini to tun daga ɗakin ka na kwanciya har zuwa inda za ka je kai wanka har zuwa inda za ka zo ka gangaro ka fita daga cikin gidanka ko gun da ake ajiye mudubi sau da taɗewa a kai abin da ka ba daidai ba sai ka kalla ka gyara to duk wanda yake son rayuwarsa ta addini ta zama su rayuwa ce ta daidai mai tsafta to yi ƙoƙarin ya kalli rayuwar waɗancan mutane saboda kamar yadda na faɗa kusancinsu da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kusancin wasunsu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma waɗannan matabatan in muna son mu ɗauko rayuwarsu a cikin azumi to za mu iya dunkule rayuwarsu a cikin abubuwa guda goma sha biyu kuma abinda isa suka damu da waɗannan abubuwa guda goma sha uku saboda sun fahimci rayuwa tana da haɗari sun fahimci cewar wanda ya gabara ba lallai bane ya gabana wanda ya gabana ba lallai bane ya gabana wanda ya gajiya in Allah ya kawo shi yau ba lallai bane ya gabo wannan yana nuna sun fahimci cewar komai daren dadewa akwai mutuwa in ko mutum ma zai dade ya ce ya mance da wani abu sunansa mutuwa saboda daɗin da yake ciki ko damar da ya samu ko matsayin da yake kai ba akwai tsufa wanda in tsufan ya kai wani yanayi abinda kake kai duk daɗin da cikinsa sai kai da kanka ka rabu da shi idan babu tsufa akwai rashin lafiya wanda ita ma za ka iya zuwa ta zo da rikita mutum rayuwarsa idan babu rashin lafiya akwai abu da suke cewa shi shawagin wani abu wanda zai ɗauke maka hankali ya hana ka ci gaba da jin daɗin rayuwarka in babu wannan akwai abu da suke cewa shi takallubin zaman canjin yanayi a rayuwar kowane mutum yana faruwa zan ba da misali guda uku akwai ɗaya daga cikin manyan malamai na musulunci wanda ake cewa shi Malik ibn Dinar shi mazaunin Iraki kuma Kufa yana kaiwa da komowa a cikin garin Iraki ko a cikin ƙasar Iraki sai tare da wani babban gida yana zuwa kofar gidan abinda ya fara ji sauki na kiɗe-kiɗen da raye-raye da bushe-bushe kuma yana jin sauki ne na 'yan mata hana ta shewa daga cikin abin da ya iya riska yaji masu yin waka suna cewa ala ya daru la ya dukul fi hudnun wala ya dukul fi sahibikin zamani. Ku saurara ku ji, ya kai wannan gidan baƙin ciki ba zai taɓa shigarka ba, kuma zamani ba zai taɓa haɗintar mai gidan ba da ƴan gidan. Wannan maganar sai ta kama ƙwaƙwalwarsa ya fice. Sai bayan shekaru sai ya dawo mai gidan, sai ya rushe gidan kusan rabinsa ya rushe, kuma ba kowa sai wata datti zuwa kofar gidan. Har ya fice sai ya dawo, sai bayar Allah halaki na daga cikin mazauna wannan gidan suke ƙwarai ko ina daga ciki. Sai fito shekara kaza da suka fice, na fice ta gidan nan na ji an ce kaza, an ce kaza, kuma na ga kaza da sun mai na. Sai ta ce, Allah sarki, inna Allah la yataghayya wa yughayyiru kulli shay. Allah shi ne baya canjawa kuma ina canza komai. Sai ta ce da shi, wallahi qad dakhala alayha al-husn wa dhahaba bi ahliha az-zaman. Wannan gidan da kaje an yi wadannan waƙoƙin, wato ita ma tana da cikin mahalarta. Ta ce, to duk baƙin cikin da kake jin muna cewa da ba zai shiga gidan nan ba, to ya shiga, kuma ya san gidan babu wanda zamani ya rike. Kun ga maganar zamani ba zai haɗe gidan ba, ya haɗe shi. To wannan zai nuna maka, idan ba rashin lafiya ba a mutu da wuri ba, to akwai yiwuwar canjin rayuwa. Kuma haka Allah ne, Allah ɗaukakin sarki shi ne yadda yake, haka yake. Kataba ala nafsihi al-bafa wa kataba ala man siwahu al-fana. Duk wanda ba Allah ba akwai rukun da ake babu shi banda Allah. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, Malik ibn Umayr, kamar yadda Shihabuddin Ahmad ibn Muhammad al-Ibshidi ya faɗa cikin littafinsa al-Mustadrak, yake cewa Malik ibn Umayr da kansa yake cewa wata rana a gabana aka kawo gawar Husaini bikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ajiye ta a gaban Ibn Ziyad. Yake bayan wani lokaci ina kallo aka kawo gawar Ibn Ziyad aka ajiye ta a gaban mota. Yake bayan wani lokaci aka kawo gawar Mukhtar aka ajiye ta gaban Mus'ab ibn Zubayr. Yake bayan wani lokaci aka kawo gawar Mus'ab ibn Zubayr aka ajiye ta gaban Abdul Malik. Shi ne wani malami iman tambaya hakin Sufyan al-Thawri ne. Yake tsakanin gawar farko da ta ƙarshe shekara nawa ne? Yake shekara 12 ne kaɗai. Wani ya rasu kan kai ne yadda rayuwa take. Abu na uku shi ne abin da aka wuri tun game da Annabi Dawud alayhi salam. Kun san Annabi Dawud ya yi rayuwa ne a yankin Kudu, shi ne ɓangaren da ake sani shi Bilal Sham a wannan lokacin. Wanda Bilal Sham, Falastin ta shiga, Lubnan ta shiga a wannan lokacin, Jordan ta shiga, Syria ta shiga gabaki ɗaya. Kuma rukuni ne wanda yake suna cewa da shi ma'adinin nubuwa. Mafi yawancin annabawa da manzanni da Allah ya aiko da suna wannan yanki. To Annabi Dawud yana da cikin annabawan da Allah ya ba wa tsawon rai, kuma ya ba shi dama wanda ba kowa ya samu wannan damar ba. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba dan addu'ar ɗan uwana Annabi Dawud da ya tuna ba, da na rike muku shaitan na dan kashe hannun yaran Madina sun yi wasa da shi. Yace sai na tuna addu'a ta yi, wa habli mulkan la yanbaghi li ahad. Ya roki Allah, yace Allah ka bani mulkin da babu wanda ya samu irin. Yace shi sa ke na sake shi.
don cikin ilmi yawace-yawacen da yake ya shiga wani kokonni sai karar da wani mutum ya mutu har ya bushe amma ga wani rubutu an ya kace ya ke kan kuma wanda ya mutu shi ya rubuta abin da yake rubutawa wanda Allah ya ba wa dama shi shigo cikin wannan kogon kuma ya ga wannan gawar ya iya karanta wannan littafin to san cewar mamakin nan shine sarki wani ɗan sarki wani wannan suna kawo shi saboda su nuna maka cewar mu rayuwar mu kun ga an shekara nawa ake a duniya wanda ya jima shekara 110 ko 120 ko ba shi da amfani ya zama abin tausayi amma kuka ɗau ku duba annabi Nuh wanda Allah ya faɗi shekarar sa ta da'awa ko shekara 100 ne da shekarar wa'azi ko shekara 100 to kafin ya zama mai wa'azi ko shekara nawa da yawa shi ne faɗi irin shekarun da yake a duniya akan karjan mu ya faɗi irin manya-manyan biranen da yake nan yake ya kari yaki yaki ne sunan yaki sai da ya kari yaki dubu babu wanda bai ci nasara a kansa yake sannan saboda gorewa duk sanda ya tashi zai aure sai a kawo masa ƴan mata guda hudu lokaci guda in an ɗaura masa aure da su bayan kwanaki sai ya sallame su sai ya auro wasu yake yana cin da budurwa ne sunan budurwa sai da abu guda ne yake amma da Allah ya jure wani yanayi yake sai da ine ma'abin da zai iya tsira sau da rashin tabbatar rayuwa yake ga shi nan ya mutu shi kadai a cikin kogon dutse saboda haka wanda duk yake samarin wannan duniya tana da tabbar ya yi karka domin shi ya gani ba ta tabbar wanda ya fi fito duniya ba ta tabbas ne ya kamata ne sai in shi ba cewa aka yi in ka fi fito duniya ba ta tabbas ka watsar da rayuwar duniya ga baki ɗaya ba a'a a wannan duniyar ake neman lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin كما أحسن الله إليه ولا تبغي الفساد في الأرض كذلك بل ربنك نوان الدنيا أما هذا أكيد تو كي إهفاني وأنا تكيوتك شيطة النبي صلى الله عليه وسلم يكيب شيء ومدي أمير وشيء وانده إبار الدنيا صلى الله عليه وسلم بقم الشيء وانده إبار لا هي رتصبه للدنيا صلى الله عليه مدي أمير شيء وانده إكام وانده إكام وانده ya kama duniyar da hannun hagu ya kama lahirar da hannun dama sau da aka ita duniyar ana neman ta ne domin ta taimaka wa mutum ya samu rayuwa wanda take dorarriya ita ce rayuwar lahira to magabata wannan abin da suka kalla sai zama su rayuwar su da baki daya sun mata kari yanzu mu ɗauko a tarihi ayat suratul baqara ina ganin shi aya ta 182 da ita Allah ya wadata azumi watan Ramadan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyam ukhra wa alladina yuqulu fityatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن الآية التي أقوى وجب تعلم وجه رمضان ثم جاء كاكم مسلم ثم أنا بقى كاكم ما النبي صلى الله عليه وسلم أباشا من ذنشي قريدا وانتهي بأمي سنة يقول لي يوم داوة sau da yabu dawa suna yin azumin ranar goma ga watan ranar goma ga watan muharram ranar tara ga watan muharram goma ga watan muharram shi ne ashura an ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma a wannan lokacin yana yin wannan azumin tunda ya taso ya ga ana yi kuma abinda masana da kiyon dan adam suke cewa abinda ka taso ka ga ana yi a cikin al'ummarka in dai ba sako ba ne ba kuma rashin daidai ba ne ba kuma rashin sanin ya kana da ya kamata ba ne ya kamata a yi da kai shi ta za ku ga duk abin da ake yi a maka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam a bashi manzanci in dai ka cire wannan abin da suke na sako babu wanda baya shiga a yi da shi a matsayinsa na bincikinsu. Shi sa lokacin da Khalid ibn al-Walid ya kawo masa gashashen jamo, annabi sai ya taimake shi da shi ba har Khalid ibn al-Walid yake cewa haramun ne, sai ce ba haramun ba ne, sai ce mutanen da zo ba ka ce kan Khalid ɗan zarfi a wani yana ci, sai annabi yake ba haramun ba ne amma saboda a garinmu ba a ci ko ƴan garinmu ba ka ci, to da haka ba zan ci ba. Wannan yana nuna dan ƙarfi abu kaza ana yin sa a ƙasa kaza ko a guri kaza, kuma ya zamanto ba al'adarka ba ne, ko da addininka bai hana ka yin wannan abu ba, ya kamata kar ka zamanto shazi a cikin al'umma. Domin a wajen addini ma sun ce mai canza sharzafin na, in mutum ya zamanto shi kaɗai a cikin al'umma ya ware ina yin wani abu wanda ba san shi ba, to yana da matsala. To annabi ba sama aka yi wannan al'umma har sai lokacin da hijira ya koma Madina, ya tarar da mutanen Madina da Yahudawa da suke Madina su ma suna yin wannan al'umma. Yi tambaya ita ne sa kuke wannan al'umma, sai suka ce saboda rana ce wanda Allah ya kira da annabi Musa alaihi salam daga Fir'auna, shi ne muke yin azumi domin mu gode wa Allah. Sai annabi yake cewa nahnu ahaqqu bi Musa minkum, ai mun fi kusanci da annabi Musa, sai ce Allah ya kai mu shekara mai zuwa zabi tara ga wata zabi goma ga wata, me hikimar wannan? Saboda a saba musu a yi tara ga wata a yi goma ga wata, wasu ruwayoyin sun nuna a yi goma ga wata a yi sha ɗaya ga wata, saboda kana da damar ka yi tara ga wata ka yi goma ga wata ko ka yi goma ga wata ka yi sha ɗaya ga wata. To wannan kalmar da Ashura musulmi bayan zuwan su Madina ya zama kamar wajibi, har sai har ƙananan yara ne da suka ake domin su, sai aka saukar da ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam, ya ku wanda suka yi imani an wajabta muku yin salati kama kutiba alal ladina min qablikum, kamar yadda aka wajabta wanda suka gabace. To daga nan ne aka ce an shafe yin azumin Ashura da zakkar Alqur'ani. Sannan kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da cewa yin azumin Ashura sunna ce daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akwai abu biyu da ya kamata mu fahimta a cikin wannan aya. Na farko, azumi Allah ya biya wajen ka, in Allah ya wajabta maka abu ba neman zaɓin ka ake ba, ba kuma shawartar ka ake yi ba, amma duk da haka da Allah yake kutiba alaikum siyam wa kayfa kama kutiba alal ladina min qablikum, malamu tafsiri duk wannan rara shi ne Allah yake yi hakuri fi azumin nan ba ku kai aka dora ku, sannan dan kado ne ya dauka ki to ai za a jima aka ce ana yi aka ce ayyamin ma'dudat, ɗan kwana shi ne kadan kuma a shekara ta ne suke zuwa, kuma kwana 29 ne ko kwana 30, to za ku ga azumin watan Ramadan an wajabta shi ne a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kuma annabi ya bar duniya a shekara ta 11, kun ga muka kinta za mu ga annabi ya yi azumi na wuce ba ta daga san da aka wajabta azumi, annabi ya yi azumin watan Ramadan har guda 9 sannan ya koma ga Allah. To wanda aka aiko da addinin Allah ya ƙara masa lokaci ya yi azumi guda 9, mu kuma da aka haife mu a cikin addinin musulunci mafi ƙarfi ne shi ne za ka je wani ya ce ya yi azumi 20, wani ya yi 15, wani ya yi 30, akwai wanda ya yi 40, akwai wanda ya yi 50, akwai wanda ya yi fiye da haka. Kun ga wannan ita ma baiwa ce, ni'ima ce, ba kowa yake samun ta ba. Yanzu mutane da kuke azumi da su a cikin wannan masallacin a bara, kuma ce ku kirga waɗanda ba na babu su suna da yawa, akwai wanda sun san su akwai wanda ba su san su ba. To wannan yanayin na rayuwa shi ne magabata suka kalla sai suka ɗora wa kansu abubuwa wanda su ne rayuwarsu suke tafiya a kai a cikin watan azumi. Abu na farko a cikin abubuwan da guda 13 shi ne yin azumin kanka, kuma azumi yana da cikin ibada mafi lada. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kai amsa cewa
الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. القرآن بأذن سنة نيمة وباوة في القرآن القيامة أذن يديك بقبع الله سيواني نا هذا شيء سن أبنتنا هذا شيء شعوة تقرانا الله رجلين فبيد لكم من حديث يكي أي رب إني منعته الطعام والشهوات في النهار نا هذا شيء سن أبنتي نا هذا شيء شعوة تقرانا على تبالي بيدنا شيكم القرآن في إذنتي أي رب إني منعته النوم بالليل نا هذا شيء من سندري تلاوة إتي وصلى إتي إذن تكرات إتي وأن يرى كرمت عن الملكات ألا تنبيل فميد أن يبقى فتاتي فيشفع عني سي أباء القرآن بأذني بيت ولدي كل أسوء ولد الدنيا كما شيء كتيني أيتي لأنبي صلى الله عليه وسلم إتي سوى ألا يأتي كل عمل ابن آدم له إلا القيامة دك أي كنت تنقذ يكيه ناظر وكان ألف كير لا دن دباء باكا دك أبو دكي ألف كير لا دن دباء باكا سيانا بيتي إلا الصوت فإنه لي وأنا أجدي به إتي بند أزمي أزمي ألا إتي ناولي نيكما نفن كير لا دن دباء باكا شيطا وطوى لهم أكتب كيوا ريباتا شكرا yau za ka iya zuwa nan masarakin da sai mana azumi kai shigo ba ka yi babu wanda zai iya ganowa kai kaɗai ka sani shi sa ibada ce wanda kake duk wanda ka ga ina yin ta yana yin ta ne domin ya yarda da wannan ibada kuma ai za ka iya zama cikin daki da abin da kake so ka goge bakin ka kuma ka fito wataƙila ma ka fito waɗanda ba su yin azumi mare ne cewa alhali ko ba ka yin azumi shi sa magabata a cikin rayuwarsu in wannan azumi ya kama suka yi kokarin su kula da azumin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-sawmu junna azumi kariya ne azumi garkuwa ne fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfut wala yaftuk wala yadhhab wala yadhhab azumi kariya ne wannan kalmar kariya din tana daukar ma'anoni masu yawa wajen tana azumi Allah zai hana ka yin abubuwan da baya su tunda kun san shaitan yana yawo a cikin mu inda jini yake gudana ina zagawa kamar yadda annabi ya faɗa a shaitan ya jini da ibn adama majra dam duk inda jini yake kewayawa shaitan shi ma yana zagawa to amma idan kana yin azumi hanyoyin da yake bi sai zama su an kokulle su ba zai iya bi to mutum ya samu kariya ne sannan kuma Allah ya kan ba mutum kariya ta hanyar yin azumi da ka wasu abubuwa wanda ɗan adam ba shi da buƙatar su a ciki ko dai kar su shigo ko kuma su fita akwai sun ce mutumin da yake yin azumi duk wanda ya azumi wata ramadana kwana 30 ko kwana 29 akwai abubuwan da aka sabunta masa a ciki akwai wani abu da suke cewa da shi khalaya ina jin shi da ake cewa da shi sel waɗannan wannan tsaliya ɗin in mutum ya yi azumin kwana 29 ko kwana 30 Allah ya san samun ta mutu sannan akwai abubuwan da suke zama a jikin mutum wanda ba shi da buƙatar sa ta hanyar azumin Allah ne yana fitar maka da waɗannan abubuwa shi yasa suka ce da annabi ya ce a sawmu junna yana ɗaukar ma'anoni masu yawan gaske sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da bai dai ko a cikin hadisin bukhari da muslim yana cewa man sama da magana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi to wannan yana da cikin abin da yasa magabata sai suka dauki azumi suka bashi muhimmanci rayuwar ta sai suke yin azumin da azumi ne wanda ya samu sunan azumi azumin da aka tsara zuwa cikin ubangiji a cikin azumin da ba a fadar maganar da ta dace ba azumin da ba ka yarda ka tare fada ko in an tare ka kataya shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kana yin azumi in wani ya gaya maka bakar magana kar ka maida ko zagin ka yi ka ce inni sa'im inni sa'im ka ce inni sa'im inni sa'im ba lallai ne sai ka fada
a bakin ka kamar yadda malamai suka faɗa. Kawai ka ki tayar fatan da ake son a yi da kai a zuciyar ka, ko da ce ka ainihin ina yin azumi ba za a yi wannan fatan da ni ba, wannan shi ne abin da ake nufi. Ko kuma ana nufin ka faɗa a fili ka ce ai ni azumi nake, ni azumi nake. Wani abu da yake a cikin rayuwar mabai a kan gari da shi. Abu na biyu shi ne kiyamun lai. Kiyamun lai wanda na da yake cewa man kama ramadana imanin wasu sabon da kofi da lambu ba ta kaɗa wani zarbi. Abin da ake sa da shi kiyamun lai duk na fulat da aka yi ta bayan sallar isha sunan ta kiyamun lai, wato sallar dare. Da yawan mummuna ɗaukar cewar kiyamun lai ana nufin tahajjudi ne shi kaɗai. Tahajjudi zai shiga cikin kiyamun lai, sannan salatul tarawih ita ma za ta shiga cikin kiyamun lai. Isa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kama ma'al imani hatta yansar kutiba lahu qiyamul layla. In ka shigo masallaci da azumi akai sallar isha da kai, akai tarawih da kai, akai wuduu da kai, to ko bayan ka koma gida baka kare ko sai sallar asuba kai azumi, za a rubuta maka ladan kai qiyamul layl. Shisa yana da cikin kuskuren da nake da wannan azumi yanzu, sai ka ga mutum aka yi raka'a goma kai sai sai assalamu alaikum sai fashi takalmansa. Wai abin da yake nunawa ba zai yi wuce ba domin na je gida zan tsaya. To wannan maganar cewa ba za ka yi wuce ba, ka tsaya a kan shan tare da kai har wuce nan tayi da kai. In ya zo ka tashi tsakar dare sai kai wata nafilar ba sai ka yi wuce ba. Abin da aka hana shi ne wuce guda biyu, la iqrara fi layla. Ba a yin wuce guda biyu a dare ɗaya, amma za ka iya yin sallar tarawih a yi wuturi tare da kai, a yi sallama tare da kai, sannan ka koma gida ka tashi ka je ka sake samuwar sallah. Domin ba wanda ya kayyade wa wani adadin sallar da zai yi da dare. Sai na ga malamanmu suna ta kokarin su yi bayanin cewar magana na Aisha ma za da rasulu bai sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wala fi ghayrihi ala 11 rak'a. Annabi bai kara ba shi azumi ko a wani wannan da ba na azumi ba a kan rak'a 11. Ibn Qudama yana da wata magana a nan mai kyau. Ina cewa maganar adadin rak'o'in da za a yi da daddare a matsayin qiyamul layl magana ce wacce ta fahimta, kuma an samu tsakanin fahimta a wajen malaman musulunci. Duk wanda yake bai yarda da wannan fahimtar ba fa huwa mukafir, kawai ya ƙi ne da gangan. Tunda wanda suka ce za ka iya ƙarawa sun kafa dalili da salatul layl masna masna, sallar dare raka'a biyu ake yi sallama, raka'a biyu ake yi sallama, raka'a biyu ake yi sallama, in ya zo ka yi dubu ma za ka iya, ba wanda ya hana. Sai dai in sarki aka ce kai iya 13 za ka yi, shikenan ka ishe ka. Amma wani zai ƙara, amma malamai sun tafi da yawa akan cewa salatul qiyam ana yin raka'a 11, ana yin 13, ana yin 23, ana yin 33, ana yin 43. Kuma wannan rubutaccen abu ne, ko babu wanda ya zai kushe sai ba haka ba ne. Saboda haka akwai damar da mutum zai yi, ku duba ku ga imam Ahmad ta kambali wanda ake tsara shi imam Ahmad sunan jiyar jama'a, san da yake da lafiyar sa kafin a yi masa wannan dukan da aka yi masa har aka nakata shi ya zauna ba shi da lafiya. A rana daga fitowar rana zuwa faduwarta zuwa fitowar alfijir na wayewar gari, bayan sallar farilla ina yin raka'a 100 raka'a 100. An ce sai da aka yi masa duka wanda ba zai iya tsayawa sosai ba saboda azabar da ya gaba da ita raka'a 100. Kuma waɗannan malamai ne wanda duk abin da kake tsammani mutum ya kai ya taka na ilimi Allah ya ba su. Duk matsayin da ya kamata mutum ya taka na duniya Allah ya sa sun taka, amma duniyar ba ta da wasu. To sai dai a nan inda magana take, in ka ce za ka yi ko'i masu yawa to za ka rage yawan karatu. Tunda dama abin da ake yi ko ka yi sulul qiyam shi ne sulul qunut, ko kuma ka yi abin da ake cewa da shi kasaratu raka'at, ko ka ɗauki yawaita raka'o'in sallah ko kuma ka ɗauki yawaita karatun sallah. To duk wanda ka ɗauka babu ne kuma wannan yana da cikin sufofi na mutanen kirki wa ibadu rahmani ladina yuduna ala al-ardi hauna wa idha khatabu sajjaduna qalu salama wal ladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wannan yana da cikin sufofin ibadu rahman suna kwana suna yin ta kuma qiyamul layli yana da cikin ta'ada ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi baya yin qiyamul layli kamar yadda na Aisha take take cewa kafin ta kubar yin qiyamul layli musamman a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin qiyamul layli idan bai samu damar yin qiyamul layli ba saboda rashin lafiya ko saboda gajiya to ya ka rana ta gara kuma wannan yana nuna mana ana son in ka fara aiki a daidai ka kadaina shi sa ake son ka sauki yadda za ka iya kamar yadda yake ko domin al'amali ba ta fi kun ku ɗauki abin da za ka iya na aiki fa inna Allah la yadullu hatta tamallu Allah ba zai koma ba wajen ci gaba da ba ku lada sai da kun ce kun gaji ko kun koma in dai za ku yi Allah shi ba zai ba ku lada سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يرى قومي لها النبي صلى الله عليه وسلم حولنا الضارب وقع النبي أمة العزم يقام كما ما أقول لك شيء فانسي شد البيضة وعي كما أحلم سيتاش سكين داري ينا جاز في وقت النقضي تاش يكن تاش متنجلا هذا الشيء ما سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إن يتاش يطار السيام الليل في السيارة الأطيئة أقول لكم ما تاتنا جروني shi zai fara kiyamul layl ina yi yana yi sai ya bari can dare ya rika sosai sannan sai zai duba ya mutum ce ya ta salatu sala a tashi ai sallah har ina jin fadin Allah ta'ala wa amuru ahlaka bis salati wa sabir alayka la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka ka ubarki in gidanka da yin sallah kuma ka jure ka jajirce akan yin sallah ba mu ce muna son kai mana wani abu ko ka ba mu wani abu da Allah mu ne za mu ba shi sa ba da yake cewa duk mutumin da yake da matsalar tarbiyyar ƴaƴansa sai duba ya ga menene alakar ƴaƴansa da Allah me alakar ƴaƴansa da masallaci in kana son kanka kai ya fartare to ka ba hannunka ka dinga zuwa masallaci duk sallah ta farilla a yi shi a cikin dare Allah ba zai duba ta wannan yaron ba kuma duk wanda kaga ya tsaki layi ya fartare in ka bibiya za a yi sallah in kuma ina yin sallah sai ya ga dama abin da kike yi in ta ike yi wacce ya ga dama ki wacce bai ga dama ba ki bari amma duk wanda ke kula da sallah a gidansa a iyalinsa a kansa da waɗanda suke ta'allaka da shi hatta magana arziki an ce Allah ba zai takura masa arzikin sa ba tunda Allah ya ce la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka in dai ka tsare sallah din to Allah ya kafa sarki zai maka wannan baiwa din zai tsare maka abinda kake jin tsoro na faru abu na uku wanda baka bata suka gina rayuwarsa a kansa a cikin watan azumi shine sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake a cikin tarihi kamar yadda kuma ruwayoyi suka inganta cewa kana ajiyar nan annabi ba ku bi shi kyauta shi sa me mai shiri ne ake cewa ma qala la qattu illa fi tashahudi in dai akan abu duniya ne annabi ya fada cewa a'a ba ko yace babu shi babu a gurin sallah in ba a cikin tashahudi ba ya in dai akan abu duniya ne akwai lokacin da sahabbai saboda manyan baki da suke zuwa aka yi masa kaya na karan baki aka bashi wasu baki suka zo annabi ya shiga gida shi shirya ido ita ne ya zauna da kaya sai wani sa'adi ya zauna fito da shi bayan baki sun gama sun tashi su ci ala sai yana wani kaya da suna kansu karo-karo ba aka yi aka yi mata don ya karu baki sai su zo sai tashi ya shiga gida ya ɗaura gyautar sai ya kuma ya ce nuko ya kawo masa shi ne kafin suka bi shi suke bai guda su da kalla wannan kayan yi ma ba na sai a bani bane dan mai ado so nake in na mutu a zuba min su a jikina kun ga dai kana da kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko malaika ne tambaya ne ko ai zai ji kunya dan saurara maka yace wannan shine abin da yasa ni nake bukatar su to nake ai mulki kafali da su ba wai ado zan yi da su to kun ga haka annabi yake baya cewa an sai kawo yace ba zai bayar ba wani lokaci an taba kawo dukiya ta daga daga Bahrain lokacin Abbas yana sai Abbas Abbas kun san shi kuma yadda suke da manzon Allah dan uwan baban sai ke eban mallawa sai ta ce yadda kake so ni ba zan dora maka duniya ba shine Abbas ya diba ya tittiba ya kasa dauka sai ke ka ba mu sai ce a bar dora maka duniya kuma wanda zai nuna yadda ake akwai sassauci a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya tura abi a farko zakka kurin Abbas da Khalid da Ibn Jamil da aka zo gurin Abbas sai ce bazan bayar ba aka je gurin Khalid ya ce bazan bayar ba aka je gurin Ibn Jamil ya ce shi ba zai bayar shi ne aka zo aka gaya manzon Allah ai waɗannan mutane su da sun ce ba za su bada haƙƙin Allah ba sai ce an ba tsarin ka inda kun tazari ne da kalita shi kalit sai kuna da zalunta ku ke kalit nawa yake da shi duk kuɗin da kuke jin an samu shi makamai yake zuwa aiki tun da bayaki ne kawai za ka biya kika zuwa aiki ba to shi kuma yake da kayan yaki baya da komai in dai su abinci ya tsare ba abin da zai ba iyalan ruwa sai a kai kayan bukata to za ka ji biya sai ce Ibn Jamil kuwa bukiti yawa Allah da ba shi da ko shi kin kuma yanzu Allah ya wadata shi Allah ya ce ba da haƙƙin shi ce ba zai bayar ba sai ce amma Abbas yace zakkarsa inda ba shi bai bayar ba to ta hau kai na ni zan bayar sai ce amma ta ala duna anna amma rajuli sinu abihi ba ku da labarin cewa dan uwan baban mutum baban sa ne wata abin da yake cewa ba za ku yi mata kara saboda ni ba ku san da kuma ba na annabi sai kuma bai bayar ba ni zan biya maka to amma aka ce ba wai ma bai bayar din bane ashe an shiga wata matsala annabi ya sani shi a kide yake muna da bukatar zakka kuma lokacin ka bai ba mutane kula da bukata ya za a yi sai bari bayar da shekara ce masu zuwa kawai bari in cimtata ina tsammanin zakkata ta shekara mai zuwa kaza ce ta shekarar ma da za ta ƙara zuwa kaza ce sai ta zama ba ma manzon Allah karshen da yanzu shi ne yake bin bashi ko tun da za a iya yin lissafi a tarar ta kai ko ba ta kai ba in ta kai ko ta ji ta da shi za a yi wuce in ba ta kai ba shi ne zai yi wuce to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan uwan baban mutum baban sa shi sa ake cewa in kana kan wani mutum to ka soba ka idan kana san ka girmama wani mutum kafin ba ka girmama shi girmama baban ka in dai ya san daraja wanda ya girmama baban ka dole ya girmama shi to da cikin abin da sahabbai suka damu da shi a cikin wannan fanni akwai magana domin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa ba wanda ya fi shi kyauta amma idan watan azumi ya zo kyautar ta ƙaruwa take kana ajwala bil khayr fi rababa ina yaqabu jibril lokacin da suka fara haduwa da malaika jibril to in ka ga yadda kyautar annabi yake inda ka san an fararo iska haka annabi yake yin kyauta lokacin da suka yi kasafin da malaika jibril malaika jibril ya san zuci guda a alqur'ani bi shekara malaika jibril sai zuci bi ta karatun alqur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin wannan azumi yake har ce a kowace shekara sau ɗaya yake zuwa shekarar da annabi zai bar duniya ya sun yi sauka ne sauka ɗaya ake yi amma a shekarar da zai bar duniya zai suka yi sauka ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abu na biyu wanda magabata suke damuwa da shi kuma suka mai da shi wani ɓangare na rayuwarsa a cikin watan azumi shi ne siyarwa siyar da abinci irin abin da kuka ana yi watan azumi ne zo wani ya tsibu wani ya kawo ruwan sanyi wani ya kawo lemu wani ya kawo abinci wannan duk wanda yi wannan kada ya ɗauka cewa ya taimaka wa masu azumi ya taimaka wa kanka domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga farko duk mutumin da ibawa mai azumi abin da ya buɗe bakin sa to ina da ladan azumin wannan ba fa tare da an rige ladan azumin wannan ba in Allah yake dake ka iya bawa mutum kai abin da ya buɗe baki to in aka kirga azumin su da naka kana da azumi 101 kenan to in kullun zaka ci da mutum 100 a kwana 30 kana da ladan azumi guda nawa kenan 3000 kenan ko da uku ko ko 3030 kenan naka kai kadai saboda azumin wanda ka buɗa mu to da kawai wanda yana da cikin tabi a mutanen kirki magabata kokarin ce da mutane a cikin azumi kai alƙalu da yawa da cikin su wanda idan mabukata bayan sun bayar sun bayar idan mabukata suka zo kuma abinci ya kare sauran nasu sai su bada nasu da shawarwa tsakwa su sai su daure saboda sun san Allah ya ce wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum li wajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wa la shukura daga cikin sifofin su mutanen kirki wa yut'imuna at'ama ala hubbihi suna ba da abinci su ciyar duk da suna son abinci duk wanda ya riga ya kawo dukiyarsa ya bayar ba kowa ya san dukiyar bane mai kuɗi ba wanda ya bi shi kan kuɗi babu kuma wanda ya bi shi jin daɗin kuɗi amma in ya ciro ki bayan to ya bayar ne saboda akwai abin da yake nema to kada mu bari cewa ai mu talakawa ne ko mu ba mu shi ba ba kuɗi su tafi da komai wanda annabi yake cewa zahaba ahlul jusuri sabai ka ce zahaba ahlul jusuri bil ujuri ma boda ta su tafi da komai dilla da sun tafi da shi kana nan da Allah ki kana kawo gaba wani moda shi yana nan tare da shi kai azumin ta kawo shi ma yayi duk abin da zaka yi shi ma ina yi talaka su da duk da ya haɗu wannan kuma su kun mu kudi sun ma da komai komai su ne sai an bi su gurin ba ko shi ne aka fara mun shi ne bai sallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kana inda kuke kuke shi ke da kun gire shi لما ذكر اكل نفسه انا كيو السلام عليكم سبحانه الله لك انت قاري من كنت قاري كذا ومن يا رسول الله كنت في ذلك فضل الله فيه من يشاء فلن فلا لا تسأل إذا ما يفضل وانه يقدع أقول مثل ذا مثل زمان الشيء أقول قبعة فلا الذي صلى الله عليه وسلم لو كنت ni dai sani na a nuna ɗauka kawai irin da ya kuke shi neman ba ta irin kawai na ɗauke shi kawai mutum ne kamar kowa irin yana zuwa sallah yadda nake zuwa sallah banda har muna ganin ma mun fi saboda mu muna zuwa mai nazari na karatu muka yi zuwa kai malaman da muke musu tasbihi na qur'ani shi kuma kawai zai zo ne sai tsaka lokacin magarba sai shi wani zai zo sallan assalamu alaikum wa alaikum salam Allah wa akbar sai nafila sai zo har ai sallar da shayi tashi sai na zama wasu lokuta yana zuwa da wasu takardu a cikin aljihunsa ni dai sai ga yana bin layi na ba da wasu da zan yi a kowane da ke zuwa da shi ne yan kasa ne a cikin shi wannan mutum wani takarda yake baya sai shi kai ba san wannan ba mun ba ne kara ɗaya ba a yi da za a yi ka zo ka hunga ba kafin magarba ba ka same shi ba kuma in yanzu ne an yi sallar isha ne sannan sallar asuba duk inda kai da sauransu da ya za ka zuwa sai yake gaya a wani kamfani da su kamfanin nuka da agogunan irin agogunan da ake yin su a swiss ne ko ina ne haka yace mun shi ne yake da shaida ta kowa yau a cikin wannan kamfani yace amma ga yadda yake ashe wannan takardun da yake zuwa da shi ya bi gaskantin da yake sayi ko da takarda ɗaya da yake cikin ta riyal 1000 da buhun shinkafa da sukari da dabino da mai duk san da shi kuma ya biya na ba kare in an baka sai akwai gunda zaka yi kana bika za a baka wannan abubuwa kun ga gashi ne ya zo an yi sallah tare da shi har ya yi lazumi ya kila wani talaka ma bai zo sallar ba to da ka kai a nan duniya yake tsere maka a lahira ma haka zai tsere maka ko ba haka bane yadda kake kallon motar da suna baka shawa a nan duniya in ka je lahira ma kidan sa haka zaka dinga kallon shi can sama kai kana kasa in Allah ya sa ka kai labari bari ko to akwai wannan akwai abin da yake ko da kana yin ibada din kana da matsala a cikin zuciyarka a cikin ranka game da bayan Allah sai ka samu matsala shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo Madina an ce hatta waɗanda ba su musulunta ba sun so su ji magana wannan mutumin da ya zo bai zai fara cewa farkon Annabi da ya tara mutane aka zo ana ta kallon sa kun gan shi ne shine annabin da aka ce kun gan shi yaro musulmi ba suna ta murna sun san nasu ne dama sun san shi wanda ban san shi ba shi imani ba suna ta kallo wurin ga yayi farkon abin da ya fara cewa ayyuhan nas ya ku mutane aqsu salam fi ya ta salam wa at'imu at'am ku ciyar da abinci wa usilu al-aqsam ku tsada zumunci wa sallu bil-layl wa nasu niyam ku ci ku yada sallah ku ciyar da abinci suka ce ciyar da abinci wata ibada ce da take jawo ibada duk mutumin da yake ba ku sai kun ji kuna kuma duk mutumin da yake bayarwa yadda mutanen banza za su ta kokarin su kusa da shi domin su samu haka mutane kirki suke zuwa kuma haka mutum zai samu bayyana wa Allah subhanahu wa ta'ala domin babu abin da ke sa mutum ya samu rahamar Ubangiji irin shigar da farin ciki cikin zukatan bayan Allah idkhalu surur fi qulubil mu'minin Allah ina kawo ku duba asar din da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na wani mutum wanda ranar alkiyama ya zo ba shi da kusi ka je lahira ka ba ka da kusi babu jiki kenan mutum bai zo da komai ba duk aikinsa babu komai an ce mala'iku sun ci kwikwai shi za a yi mutum da shi Allah ya ce guda kaɗan wannan ba ba na yawa da ba aka ce shine sai ke fara akwai abin da yake wa bayi na a duniya in ma ya ba su bashi in ba su shi sai ya yafe musu sai ce to ni ne sabu zan yafe masa mutum sai shi na yafe ba ita kai shi rahama ga bangi to da aka kada ka dauka cewa sai Annabi wani ko yalla kai wani ko darakta wani ko minista wani ko gwamna wani amma in ka da kai ma wanda ba ka da shi din yi kokarin wata rana ko dubi ne guda ɗaya ka shigo da shi masallaci kaba ya kuma kan kan tsora ko da ruwan da ruwan leda din ka samu wata ranka tiya ka duba ina ne nan masallaci da ta kawo ruwan leda ko da kila ba kwa shan to ka dubo ruwan da kake bukata ruwan leda sai ka ba kuma bari da ku ko ne sun ce in ka shiga matsala ka kawo ruwan leda ko kana da rashin lafiya ko kana da rashin lafiya ko kana da yadda za ka yi duk abin da za ka yi likitoci sun ce ma a hakura aka ce abinda za ka yi kana son ka samu waraka ko in samu waraka wannan magana ibnu rubat ne wani mutum ne ya samu matsala wani ciwo ne ya fito masa a kafa duk wanda ya taba da annabi an ji an gani ya ci warkewa har ma an sanna da kila kafar a yanke ta in an yanke to su kila ciwon ya ci gaba da shi har ya mutu sai ta abinda nake so da kai ka je ka samu gurin da ake da bukatar ruwan sha mutane suna neman ruwa mutunci samun musu da ruwan sha kada Allah ya yi shi ne dai aka dubo ni da mutane suke da bukatar ruwa ana haka abin da yake ya suka fara shan ruwa kake ciwon ya bushe shi ne aka ce in kana da wata matsala ka rasa yadda za a yi ne duk inda mutane suke bukatar ruwa da gaske ka je ka samu musu ruwa da zala ne wani ka kawo in kana da wani marar lafiya ne rashin lafiya ta ka rasa yadda in dai ba mutuwa zai ka in kai mata wajen Allah zai faranta maka zai godiya maka da kanka kuma ina da cikin abin da yake tafiya kai tsaye zuwa ga mamaci yana kwanta a cikin kabarin ka in wani naka ya mutu kai kokarin kai masa sadaka ta ruwan sha musamman gurin da ake bukatar ruwa ana ba da wannan ruwan a kaki zai sanya abu kuma za ka ga shi wannan shi ne ki sadaka ruwa domin Allah ya saka lada kuma ga lada ne sanabi ya ce waɗanda suke ciyar da abinci za su shiga aljanna na mai lafiya shine ta dukkan rijiyar da bi salam ba wanda zai kare ka shine ma'anar salam ko irin tattare wanda ake mutane a sani nan ake kai yaya daga ina me kai irin waɗannan ware su ake a ce ku shiga tana kuma da mun an je lahira an ce za a saka mutane ne kofofi ne za a duba da akwai kofar masu azumi akwai masu kofar masu kiyamun laili akwai kofar masu ciyar da abinci akwai kofar masu sadaka ko to kakkai da ka je lahira kai ba a san ta kofar da za ka shiga ba akwai kofar da in ka shiga kana da matsala
za a wangale aljanna Allah ya tsare mu da irin wanda za a yi wannan an buɗe kofar an ce zo ka shiga kana zuwa ka ce kofar sai ciwon tokare ne kama ai kuna da labarin ciwon tokare ne wace kan fulani ne ko da ke kada ne ke saka kai na shi ne zai shiga wata kofa ya yi haka da sandansa irin yadda suke tunan ya yi sandan da kai sai wani mai wayo ya yi shi Allah anya ai ciwon tokare ne da shi kama ka sai ne ciwon tokare ne ina da maganin dawo suka ɗan shiga lungu sai ya zaɗi ce a je wannan sandan mun je ka gani yana zuwa kira shi sai ya shige sai ce kaga ya warke sun ci ƙwarai da karfe kuɗin sa to a lahira a kodin da suke ɗan zaman katanga a duniya waɗanda suke Allah ya siffanta mana su mu zarzare da bai da zalika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa muna bara muna kawo su ne mu zarzare da bai da zalika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa in sun zo aljanna ba kofar an buɗe suna zuwa ke wani abu ya tokare su in sun dawo kuma za ka ga dinne ne ya tokare su sai ake kuna da matsala yukhadi'una Allah wal ladina amanu kuma yake da kula illa an kuma ba shi shine kana da Allah ne yadda kai wa Allah a rubuta kai ba kai maka kale ko tako Allah ya tsare mu da kale ko tako ba kai da duk a nan duniya ne kuma ne sai da kai ba hadin da kai a hannu kai kallon ba ba akwai wani aiki da zan baka kana zuwa ka tafi sallar magruba ya sai ka zo dan da isha kana zuwa kace ayya yanzu nan aka dauke shi a mota suka fita zaka ji dadi zaka ji dadi ba balan kana kuma ka je lahira ai baka irin wannan Allah ya kare to wannan akwai magana ciyarwa ita ciyar wannan ko ma da azumi ko ba azumi ba ko ake mutune zuwa to kai ciyarwa balan kana kuma da azumi irin wannan ikfaru sa'in din da ake kuma ko wani abu wanda ba ma yi ya kamata ya zama to an saka shi duk da sunan cikin Abuja ina jin irin waɗannan guraren na kuma ba an shiga yan lunguna ba akwai guraren da yake akwai bukatun sosai akwai abin da ake shiga shi an liƙaru kusa na ga mutanen ba suka yin sa yadda ake kawo ayaba a kawo lemo a kawo wane ne to haka ake zuba kayan abinci kullum tun da azahar ake yi a sa shinkafa a saka mai a saka gishiri a saka maji a saka sukari a saka gero a saka kudi a leda sai a zo a samu mabukaci wanda yake mutum ne mai iyali sai a yi ka fasa wani shi ake kana shi ne fara mutane akwai abincin da zaka ci a nan ka ci ka kushe ka ci matar ka tana gida kuma tana jin yunwa ita bata samu ba kuma za a zo da ita ba to sai a zo da samu ana ta kai wa irin waɗannan wannan hanya ta shiga aljanna domin duk wanda ya faranta wani musulmi a wannan duniya Allah zai faranta masa lahira duk wanda ya dauke wani bawan Allah damuwa a wannan duniya Allah zai dauke masa damuwar sa a lahira kuma wannan abin ko kai ne musulmi ko kai wa kafiri ko kai mutumin kirki ko kai wanda ba na kirki ba duka Allah zai baka lahira ai kun san kissar mutumin da yake yayi rantsuwa da Allah gobe sai yayi sadaka da dare ne ya sako kudin sa ina bayarwa to wani kafin farawa ya karba kuma barayi ne ka Allah ya ce mun yi zai na fita sata sai muke ka tukun da wani ba Allah sai ba da kunga kudin nan sai aka sai aka to suddiqa laylata ala tarik kun barayi yanzu ake ba mai hukun kafa wa Allah ka fi muna zo muke aje a kai barayi kun san dan adam da su abin da bai shafe shi ba da idi sai ce Allah kai mu wallahi sai da ƙara fara da ya dauko sadaka sata sai ka tukun da kawo sai ba shi ba aka ƙara wannan duk abin da yake gaba ki daya sabatan menene ake cewa zahabar zama wa batallatul quruq wa sabatal ajr insha duk abin da ka bayar ko wa ka bawa inda ke kyawun ya lada ya tafi kada ka ce ai wannan da ka ba ba shi ne ki bane Allah ya kuma ya ce duk wanda yake mai rai ne jin yana guda a cikin sa duk abin da ka bashi za a mutunta maka ladan sadaka to daga cikin abin da magabata suke yi akwai inke tukaci a cikin wannan ramadana shine mutum ya zauna a masallaci ɗan kwanakin da zai ba kansa da kwana ɗaya da wuni har zuwa kwana goma da abin da ka karɓa ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam duk azumin watan duniya tun da aka wajen ta yin azumi ya yi ta samun kwana goma yakan shiga kafin ranar fadi a daren 21 yake shiga
kuma daga nan masallaci ke zarcewa masallacin gidi annabi yana yi kuma akan kafa masa dan tantin sa a cikin masallaci yadda da an gidar da sallacin shi da ciki yadda ba zai damu ko kun da aka yi shi kuma an kama ka yi shekara ɗaya ne aka ce a cikin shekarun nan guda tara bai yi ka kai ba ya zo an kafa masa gurin da zai yi sai bi da cikin matar kowa sai ta ce ɗaya ta so ta ce ita ma za ta yi ta ce so sai ɗaya ita ma kishi ya motsa masa sai ita ma zai kafa masa za ta annabi bai shigo ya ce ah ya na za a bi da ya zo gura ka sa suka ce ai wannan da wancan ne wannan da wancan ne to ni ma na za ka ce su ma za ka ce ne an fasa ita ka so da ya zo jin baki bai kwan ai dan Allah kuma kada ya zama to na riya ko na wani abu to amma duk da yadda sai kira ba ana idan ga sallar idi bayan an zama hijira idi ya shiga itikafi sai ne kwana goma a cikin watan shawwal wanda yasa malamai suka ce ana yin itikafi ba sai lalle a cikin watan ramadana ba to da haka da su abin da sahabbai suna yi kuma a shekarar da annabi ya bar duniya shekarar da zai bar duniya da ya kai itikafin kwana goma na kwana ashirin ne kuma a cikin itikafin nan babu abin da yake bar da zuke sai karatu da alƙur'ani akwai daga cikin abin da magabata suke yi shine abu na abu na bakwai neman dacewa da lailatul qadr wanda Allah ya ce lailatul qadr khairun min alf shahr in kai ibada a daren lailatul qadr Allah ya dace ka kai da daren lailatul qadr yayi daidai da ko ya ma fi gare dubu wanda ba shi kuma lailatul qadr da kuma da nasu malamin sun muku bayani ana fara dacewa da ita daren 21 23 25 27 29 a waɗannan dara haka annabi ya ce wanda zai nemi da yadda kadari falyataharraha fil ashr al awakhir yaji ne dai ta cikin goma ƙarshe kuma a cikin mara to wannan yana da cikin abin da magabata take wajen dacewa da lailatul qadr ana son mutum yayi kokari ko da ba kai iska ce ba kai kokari ka dinga dagewa yayin yin ibada musamman a cikin dara ɗin tunda ba da rana ake ganin lailatul qadr ba dan da ranar kawo kana sallah ba nan ake samun yake kadar da dare ake samun so da kada dare ba to kanta sai ka lokutar ka kuma ya kamata ka tsara maka kanki wani abu idan ka kula da abana da aka dora maka ta aiki ba idan ba ka tsare yadda za ka dauki wannan amana ba kai ba ka dole ka to itikafi ka kai ma ita tun gwamnati ne akwai wasu file suna nan an tsara ana bukatar ka sa hannu a kansu sai ka to itikafi to sai dai a biyo ka da su itikafi duk wani bayan sun an gama da shi inda za ka sa ka ce i ko a'a a kawo maka ya zama lalura ne ko ba wanda maka ya zama ba sai ka zo ba daga cikin abubuwan da ake shi ne abu na takwas shi ne yin umra a cikin watan azumi magabata suna ba da muhimmanci wajen yin umra a cikin watan azumi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umratun fi ramadana ta'dilu hajjata yin umra a cikin watan azumi dai ne yake da aikin hajji wata ruwaya ma ta ce ta'dilu hajjatal mai wanda ya umra a cikin watan ramadana kamar yayi aikin hajji tare da manzon Allah so da haka a kowane da suke cewa bai kamata a tafi umra ba ya kamata a bada kudin ayi sadaka da su to in ka ce mutane kar ka tafi umra ki sadaka da kudin sai suka ki yin sadaka da kudin kuma suka ki zuwa umra asara nawa akai biyu wanda yake da hali ya tafi umra kuma ya bada wani abin da zai sadaka amma kada ka ki zuwa kuma ka ki bayar to da haka sai mutum ya auna ne to bayan wannan akwai yawan zikiri shi kuma zikiri kun ga kofar suna da tsari istighfari zikiri ne salatul amir zikiri ne hayyala zikiri ne tasbihi zikiri ne fadl la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim zikiri ne karatul alqur'ani zikiri ne istighfari zikiri to maka ba ta kula da damuwa a rayuwar ta azumi ga baki dayanta bakin su ko da shi cikin ambaton ubangiji ya ce na tara shine yawan yin addu'a domin addu'a a lokacin da mutum ya dauki azumi har zuwa lokacin da zai kauce tana daga cikin wuraren da ake karɓar addu'a bayan addu'a sai istighfari shi ma magabata suna yawan yin istighfari shi istighfari yana sa Allah ya yi maka ya rufa maka asiri ya kuma bude maka taskokin sa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusiru samaa'a alaykum min rahmatihi
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا كنت أقول لك أن هذا الذي يرى يوسع يتيا يلين تستدفاعي ألوك تلتهور لوك تلتهور من دي ذاك تعالى تلتهور كان أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثم ذاك من ذاك من لشي زي ذي أشبر أي وكبر ألا جنة ينا بشو هي الخامة النبي كما صامة الكانية وانا إتي يوم وانا ألوك حتى يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك افضل ko musamman an ce in ka zo a irin dibarin da zaka a karshen lokacin zuhur ka dinga yin du'a don warka abu san du'a don warka ko kada cikin al-azkar da imam Nawawi cewa duk mutumin da ya shiga cikin matsala ya dinga yawan cewa bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim in kana yin wannan ko wannan yin ba ta ce mu da ne fa'ida sai ka ta yana yin yana 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 abinda za a rubuta ya kare ki maka amma in dai kana da gaskiya ki tsaka aiki kana istighfari a wannan lokacin kana yin wannan Allah bai bari kaula kan ka ba sai ya ce miki ka daga cikin abinda ba da ba ki a cikin wannan Ramadan shine ka kira da sallar asuba suna zama a masallaci suna ci gaba da istighfari da sauraron dukkan karatu da Qur'ani da abinda dai kamata ki har zuwa lokacin Ramadan ko dan ke lokacin ba shi da kai in aka yi sallar asuba duk inda aka samu awa 1 da minti 15 zuwa minti 20 rana ta fi ka ne bi ti man sallati jama'a wa qa'ada fi majlisi yadhkuru Allah hatta taqul ash-shams kana ka ibni hajja wanda bi ya zauna bayan an yi sallar asuba ya kuma da ambaton ubangiji har rana ta fito sai ta ce raka'a guda biyu yayi daidai da aikin haji kuma har da ruwa yake cewa tamma tamma cikakken aikin haji cikakken aikin haji an ce kuma baka iya kullun ba ka samu dinin kwalaci ka dinga yi to ne ina da cikin abin da magabata kuma wannan ina cikin abin da yake ba mutum kuzari yake ba mutum karfin hali yake ba mutum wato jarumtaka irin tsoron da yake hada hankalin mutane ba aka sai mutum zuciyarsa gaba ɗaya tana neman tafiyi riya tsure ina ganin kamar shi kenan to in kana irin wannan zaman Allah zai baka sabaki abinda zai girgi da mutane da zai mu zai girgi da ka domin zaka samu sabaki zaka samu wani kal wanda zai sa abinda zai girgi da mutane kai Allah ba zai bari ya girgi da ka ba irin mutane da ake tafi a kwana ana rigima in garin Allah ya waye sai ka ganshi kamar ba ai komai ba shi jiya to haka ake son mutane ya zama cikin ladan wannan karbon hadisin to bayan wannan sai babban abu wanda yake shine kowanne mai mulki wanda ba zama ka fice shine dagewa da jami'in cewa ya karanta alqur'ani za ku sha mamaki in kuka ga yadda magabata suke a cikin wata kaza kuma da kun ka ko rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikakke da ayyuka iri daban-daban da neman kudanci da Allah madaukakin sarki a cikin wannan Ramadan amma abin da ya kuma yi da hankali akan sa ba kuma karatu da Qur'ani sun ce a cikin watan azumin Ramadan annabi Hawwa tsari yake da muka da ban ko da hawa da domin yana son ya karanta littafin Allah me ya tsari shine an zo ba a sha ruwa yanzu ba shi da lokacin shan ruwa kawai sai cigaba da karatu ayi magariba ayi isha ayi asuba ba shi da lokacin sabon sai zarci sai jira kwana uku haka a lokacin da kuke biya ke da domin sahabbai wani ya karanta ne kun ga ina yi yace kafri suka ce ya rasulullah ko dai suna so ne akai kwana dai akai kwana dai sai aka fara taduwa ana su sai ce wallahi ba dan kada nan takura ko wani bakan samu ba na da ke ce ana nafsu mithlu hadithu yusrimu li rabbi wa yasini ba ka mutu da ke ba ina fara ubangiji na ina ce bin da shayar da ni ba ba na nafsu ka baki yake ka manna abinci ba kun gane akwai abin da dama ya yi ba ka so abin da kake mutane in an kawo shi mutum sai yana da kanfin dama akwai ne abin da yake ba da shinka da yake sai ji ka don zai sha sai ko shi sai ga ma wani a wuna kada fitima sai an kai da zai sha abin sai ma ta kanta tar da yake sa so sai to shi ba wani ne ana magana as-sa'amul ma'nawi annabi Allah madaukakin sarki yana tiyar da shi abinci ne ma'anawi wato ba shi da bukatar ba baki dai ta abinci Allah ya dauke ba to annabi yana damuwa da karatu da Qur'ani ku duba ku ga Imam al-Bukhari rahimahullah ana cewa an ga watan azumi dukkan almajiran sa da abokan su zuwa cikin sa saboda ana ramma ne gangara kun san mafi yawanci da bishwa da banni da malamai babu wanda ba ana ramma don farkon abin da ake fara so mutum ya fara samu ya hadisa alqur'ani duk wanda da jimin duniya sai ka dora bayan ka hadisa alqur'ani ko kuma ka hadisa alqur'ani bari da jimin duka zuwa zunnan sai ki fadali da kai wani gurbi to aka ce in aka taru sai ki zo shine liman zai da Allah ko ka raka a zikar ta aya 20 aya 20 aya 20 aya 20 aya 20 har sai an yi raka a goma sannan ayi shafa'i ayi wudu haka yake yi aka ce har zuwa karshen azumi wannan sallar mutane kenan wacce ake musu a sauke Qur'ani to bayan wannan akwai naka lokacin sahur ne ya fara tashi karfe 4 kin su karfe 2 sun tashi ba sahur din zai ba sai fara tilawa zuwa lokacin da ya rage da kike minti 10 kai as-salatu ba ya yi min salatu in garin Allah ya waye kuma zai ƙara da wannan 30 din ana cewa duk da lokacin da za a ce Allahu akbar za a sharuwa ya sauka haka yake yi sai ya sauka 30 a cikin watan azumi Imam Shafi'i shi ko sai ya gane shi ya shanye kullun sauka ne yake a cikin watan azumi sauka 30 yake kullun sai ya nuna Qur'ani sun wani zai ce mun a ai hadisi ya zo na Abdullahi bin Umar kira cikin sunan Abi Dawud la yaqabu man qara'a al-Qur'ana fi aqall min salat wanda ya karanta alqur'ani duka a cikin kasa da kwana uku bai fahimci komai ba eh hadisin haka yake kuma ya inganta amma malai kitu da rajib bin hanbali a cikin lafa'ik al-bahari ya kama da dalilin ba da ne me annabi ke yi da wannan an ce ana son a nuna maka kake da mutu al'ada kace kullun haka kake amma idan wata kadin ya kama ko ka je umara ko a wani lokaci na musamman dan kai wannan babu ne wani wanda ke cikin malamin suka ce a ba ma haka bane annabi ya kore fahimta ne cewa wanda yi wannan bai fahimci Qur'ani ba bai ce bai samu lada ba akwai karatun da ake domin a samu lada akwai karatun da ake domin a yi istinbaki mutumin da yake so ya gano wani hukunci haka zai karanta da yawa aya ɗaya ake yi sukan kwana suna mai ta aya ɗaya domin su gano wani abu Sheikh Muhammad Amin al-Sharifi alayhi rahmatullah sahibu abwa'il bayan yana cikin malamin da suka karanta a jami'ar Islamiyya kuma yana cikin malamin da suka karanta a masallacin Zanzibar mutum Murtaniya ya zo zama ya kama shi a Saudiya to ɗan da ya cikin sa da bakin sa yake gaya mana wannan saboda mun san da ɗan sa a makaranta a matsayin malami yake to akwai lokacin da gwamnatin Madina ya kawo masa ziyara gwamnatin Madina ya kawo masa ziyara aka rama Allah gwamna ya kawo ziyara a gidansa sai shi aka tura aka tafi aka ce masa gwamna ya kawo kike nan zo na tsaya ne ta magana ne ta magana bai ma ba bai ma ji ba don wani ce wallahi na yi tsawwa ne magana amma bai amsa ba sai gwamna yake to in ya bi dawo ya gama abin da yake a ce muna gaishe shi mun zo mu duba shi ne kai kai da aka ce gwamna ya zo ko ne kike ba sai ka tafi wani malami aka ce baya amsa sallama in an ce salamu alaikum baya fitowa sai wani ne sai a gani ta da inda kake ciki yayi ta sallama yi ta sallama aka tuno yake cewa kana ba amsa
sai tura yaro ya ji a ga mutu da ba na jiwa da yin turo daga kati naira miliyan 3 yake a kawo mana malami yana wani kayan fada kafin haka ta kaga ne ko da kansa kike ina zuwa wannan shine san da kake ike shi wannan malamin sai da gwamnati ya bayar tsawon lokaci ita na san da shi ai gwamnati mutum ne ido ina san da shi ki kaje yanzu ne kin magana ki na gona zuma ki to da wannan kawo ba ki to wata aya ce ta Al-Qur'ani nake neman kawayen ina san da dawo wani abu kike nake ta nema in tafi farkon Qur'ani dawo karshen sa in tafi ina ta hararo gurin wanda da san kawo ba dole malamin an ce har yi jama rayuwar ka ne ta barke kudin ka biya duk abin da ka bashi sai dai ba wani aiki ba na bukatar ka ko bai ma sani ba in ka bashi biyar kali biyar bai sani ba biyar kali biyar da dai duka dai ne a gurin ni sai ka hariye mutu to haka imamu shafi so to tun ike ko ya ka to banda imamu shafi da ko sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halifa na hudu da cikin haibun manzon Allah shine bai na ku ya tabbata ruwa yi da dama sun nuna cewa an samu imamu da ya kawace a cikin fi adabi hamalatin Qur'ani cewa sayyidina Usman yakan sauke Al-Qur'ani a raka'a daya ya karanta izu 60 a raka'a daya in ya so ci kwanta biyun sai karanta ko kulliya ne farki sallan kuma yayi wannan ba ko dai ko a cikin an samu mutane da yawa sama da mutum 10 wanda ba da ne sun kiki dudugo tarihi rayuwarsu duk suna yi wannan wanda zai ci aida wahala duk wanda yake mahaddisin Al-Qur'ani yake cikin Al-Qur'ani ya san in dai tilawa ka tana da karfi tsakanin bazaruba da isha za ka yi ilimin ta fa ko akwai Muhammad al-Muhtar Muhammad al-Amin al-Shankiti ba wani tsarki ne dan sa Muhammad al-Muhtar yana karatu a masallacin manzo Allah da shi ne yake na je na tattauna da malaman akan matsalar Al-Qur'ani kuma a haka in neman magana sai ya kauce in neman magana ya kauce na makanta sai ki kaga yaro in na gama sallar isha a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da iya kirga adabi wanda in na dawo gida nake Allahu akbar ina zuwa lilal jindaci wannan su daidai da salatu ite to dai wannan da sallah nayi so da ko wannan ya danganta da mutumin da irin albarkar da Allah ya baka da kuma irin lokacin da kake shi da irin jami'in ke waka amma dai suna cewa ana iya sauke Al-Qur'ani da mutumin da yake da tilawa ko kwara a cikin awa tara ko awa takwas kuma ba karatu ne ake karatu ne ake ba ana yin hada ana yin da sauri domin a karanta da yawa duk ana samu so akwai malamai da yawa wanda aka samu suna yin wannan to idan wata kalmi ya kama a cikin magabata akwai da suke sauke Al-Qur'ani duk kwana uku akwai masu sauke shi duk kwana bakwai akwai masu sauke shi duk kwana goma akwai masu sauke shi haka akwai masu yi kullum akwai masu karawa su yi sau biyu kullum ni a kano na san mutum da ko da azumi ko ba azumi ba kullum ta Allah sai ya karanta izu 40 kuma za ku yi mamaki haka da ya mutum ba wai ka zama yake ba wai alarma ba ne a tsoron da baya zuwa koli sai an bincika ne kai ake samun kirin sa a irin yanayin sa dan kasuwa ne kuma hada ake da kasuwanci amma kullun sai ya karanta izu 40 na Al-Qur'ani ko da azumi ko ba azumi shi sa sai malamai suke cewa watan azumi shine shahrul Qur'an shahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an wata ne wanda aka saukar da Al-Qur'ani tunda wata ne wanda aka saukar da Al-Qur'ani ya kamata kowa ya kokarin ya saba wa kansa wani adabi na ayoyi ko juzuki ko surori na Al-Qur'ani wanda zai karanta a cikin wannan rana. An ce lokaci yayin da ya kuma da biya abin da ya samu ina ta kokarin yadda ko zai shiga da abubuwa da yawa amma Allah ya tsaya da baka cikin abin da muka faɗa kuma wannan wata kalmi da yake gabatu Allah ya kada zai domin dai Allah ya kada ba za a yi to Allah ya ba mu tsawon rai ya ba mu lafiya ya kuma amintar da mu ya sa da mu za a yi wannan abin ya ba mu ikon yin abin da duka ba ta biya cikin wannan Allah ya sa mu da tsoron da za a yi wa zafi a yin tashi da zafin Ubangiji kuma waɗanda suka fara a yi wannan muhada domin a tattauna mai yi wannan mata ya sa ka musu alheri da kuma da muka halarta da baki dai mu Allah ya kara mu a cikin ladan abin da muka yi kuskure Allah ya yaje mana abin da kuma muka yi daidai Allah ya kara mu a cikin ladan
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته